إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Safiyar Asabar 20 ga watan Rabi'ul Akhir Hijra Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na da shekara 1437 daidai da 30 ga watan January shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kasat na 46 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Iqtida us-siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim واللفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي الله أبنك جيجيكن شد غفرة لتافو اقتداء الصراط المستقيم ينا تتبنا واني أكم مسألة من مهمن شي أتكين أكيد المسلم شي إتتي مسألة الولاء والبراء ابن تيمية ينا تتبنا قائد جيني دسارت آران دمسلم شي شمفدا دنغني دهني da kwaikwayen kafirai sawa'un waɗannan kafirai zariyan maguzawa ne ko ku kafirai ne waɗanda suke da littafi kamar yahud da nasara babu shakka ibnu taymiya ya kai matuƙa wajen tattara bayanai daga cikin alqur'ani mai girma da sunna annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ingantacciya da kuma maganganun malaman magabata tun daga cikin sahabbai da tabi'ai da wanda suka bi bayan su da kyautatawa wajen tabbatar da wannan ka'ida da hukunce-hukuncenta da rassanta Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi a darasin da muka yi a baya Ibn Taymiyyah yana tattauna mana game da matsalar da ya tattauna dangane da su wane ne ma larabawa shin da ya ake a gane mutum yana da wata falala a cikin danginsa kasancewar shi balarabe ko ba hashime ko ba quraishi ko kuma wani daga cikin mutanen da suka dangantu ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sawa'un ta bangaren gari ne ko ta bangaren yare ne ko ta bangaren dangantaka ya tattauna wannan ka'ida ya kawo maganganu akan ta zamu tashi inda yake cewa wa qadra wasillafi min hadith al-Hasan ibn Rashiq qala haddathana Ahmad ibn al-Hasan ibn Haruna qala haddathana al-Ala ibn Salim قال حدثنا قرة بن عيسى الواسطي حدثنا أبو بكر الهذلي عن مالك بن أنس عن الزهري عن سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال جاء قيس بن حطاطة إلى حلقة فيها صهيب الرومي يجي ونمتمسنا قيس بن حطاطة يزو ونوجن زمة wata dabar zama inda a wannan majalisa akwai sahabi Suhaibun Ar-Rumi wa Salman Al-Farisi da kuma Salman Al-Farisi wa Bilal Al-Habashi da kuma Bilal Al-Habashi radiyallahu anhum ajma'in fa qala sai wannan mutum yace hadhal Aus wal Khazraj ga Aus nan ga Khazraj mun ga abin da suka yi qamu qad qamu bi nusrati hadhar rajul sun miƙe sun taimaki wannan mutumin yana ishara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fama balu haula'i to ku kuma me yana ku a ciki ya kai Bilalu da kai Salmanu da kai Suhaibu ku suwa ne ne me ya kawo ku cikin wannan harka ku ba larabawa bane kenan misali ko ku ba ƴaƴan manya bane ko ku ba wasu kabilu ne shahararru suka haife ku ba da zance irin wannan fa qama mu'ad ibn jabal fa akhadha bi talabibihi ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقالته سي بلال يا أينهم ميكي يتقلص يتهودش يتجاوش يكاوش عند منزل الله صلى الله عليه وسلم يكي فقال سي معاذ يتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم باين دا أكا قم بيو منزل الله لابارن أبن دا ونم متمن يأيكتا سي منزل الله ويي ميكي mugdaban ya riga an fusata shi ko mugdiban yayi fushi ya jurru ridaahu yana mai jan mayafin shi a kar hatta dakhala almasjida har sai da ya shiga cikin masallacin shi thumma nudiya sannan yasa aka yi shela anna salata jami'a, irin shelar da ake yi sa'ad da za a tattauna wata mas'ala ko makamancin haka. Fa sa'ada al-minbara fa hamidallaha wa asna alayhi thumma qala, sai miƙe ya hau minbari yayi innal hamdalillah kaza kaza kaza, sannan sai yace amma ba'du ayyuhan nasu fa innar rabba rabbun wahidun, ya ku mutane ku sani da cewa Allah dai ubangiji ubangiji ne kwaya daya, wal abu abun wahidun, kuma mahaifinku gaba dayan ku shine Adam to guda daya ne, wad dinu dinun wahidun, kuma addinin ku na musulunci addini ne kwaya daya, wa innal arabiyata laysat li ahadin bi abin wala ummin, kuma shi larabci ba wai mutun yana samun shi ne dan uban shi da uwar shi larabawa bane. Faman takallama bil arabiyyati fa huwa arabiyyun, ce duk wanda yayi magana da larabci ya iya zance da larabci to wannan ba larabe ne. Fa qama mu'adh ibn jabal fa qala bima ta'muruna fi hadha al munafiq, sai wai mu'adh ya miƙe yace ya manzon Allah meye abinda kake umarnin mu aikata da wannan munafiki. Fa qala sai manzon Allah yace da'ahu ila an-nari, ku barshi ya tafi zuwa wuta. Fa kana qaisun mimman irtadda fa qutila fi ridda, wannan qais dan hafada din sai aka ce ya kasance daga cikin wanda suka yi ridda, aka kashe shi a cikin ridda, wallahu alam. Sai dai wannan hadisin kamar da mallan ya ambata yace hadhal hadithu dha'ifun, wannan hadisi ne mai rauni kwarai. Wa ka'annahu murakkabun ala malikin, kamar ka ce an kera shi ne aka danganta wa maliku, zaka ga maliku nan a cikin isnadin daga zuhuri daga abu salamata dan abdurrahman, wanda wannan tarjama ce mai kyau kwarai, amma abin da ke baya daga kan shi ainihin as-sillafi din zuwa inda maliku yake to a tsakankanin waɗannan malamai ne aka samu ainihin tatabirza game da yadda al'amarin yake. A takaicen takaitawa dai wannan hadisi ne mai rauni kwarai, ba shi da inganci, saboda wancan Abubakar al-Huzali yana daga cikin waɗanda malamai suka ce maturuki ne a wajen hadisi, ba a karban hadisansa. Sannan baya ga haka akwai nakara a cikin matnin, domin Suhaibun Rumi balarabe ne haihuwar uwa da uba mutumin kasar Makka ne, ana ce mishi Ar-Rumi ne saboda wani lokaci can a jahiliya an taɓa yin yaƙi, waɗannan Rumawa suka kama shi a matsayin fursunan yaƙi, suka tafi da shi yayi shekaru da dama a wajensu, kama aka je aka fanso shi, amma musulmi ne balarabe baƙureshi dan Makka, daga cikin as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin, daga cikin mustada'afina, wanda sanda zai hijira mutanen Makka suka kwace mishi dukkanin dukiyar shi, suka mai sharadi ko dai ya hakura da hijira ko kuma su kwace dukiyar shi gaba daya. Yace ya hakura da hijiran, ya koma ya bar kasar Makka ba shi da komai. Shine Allah ya saukar da aya, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi, ya hakura da dukiya, ya hakura da dukiyar gaba daya hijira. Jazakumullahu khairan, Allah ya saukar da wannan aya, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi. To kaga lissafa cewa akwai Bilalu da Salmanu da Suhaibu a wuri daya, kuma wani yazo ya kyare su da cewa su ba Larabawa bane, kaga nakara ce wannan, domin Suhaibu ba larabe ne. Watakila wanda ya kera hadisin bai san haka ba, jin an ce mishi Ar-Rumi kawai sai ya kera ya hada da Salmanu da kuma Bilal, waɗanda su ya tabbata ba Larabawa bane. Almuhimmu hadisin da dama bai inganta ba, lakinna ma'anahu laysa biba'id, amma abinda ke ciki na zancen da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada to ba abu ne mai nisan fahimta ba, abu ne da yake a kusa cewa lalle Allah ɗaya ne, kuma uban mutane guda ɗaya ne, kuma wannan addini kwaya ɗaya ne, koda harsuna da yarurruka da ƙasashe da dangantaka da al'adu sun bambanta, amma dai addinu dinun wahidu. Bal huwa sahihun min ba'dil wujuhi kama qaddamnahu, yace akwai wasu jumloli ma waɗanda suke sun inganta a cikin wannan hadisi, kamar yadda aka gabatar a can baya ya tattauna game da masail da suke da alaka da haka. Wa man ta'ammala ma zakarnahu fi hadha al-bab, Ibn Taymiyyah yace duk wanda ya tsaya ya lura da abin da aka tattauna a cikin wannan babi, arif arafa maqsuda ash-shari'ati fi ma zakarnahu, zai gane abin da shari'a take nufi dangane da abin da aka ambata min al-muwafaqatil ma'mur biha wal mukhalafatil manhiya anha dangane da dacewa da musulmai dacewa da ainihin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama da ake so mutun yayi a cikin al'amuran shi da sabawa kafirai maguzawa da kafirai masu littafi wanda ake umarnin musulmi da lalle lalle ya dinga saba musu kama taqaddamat ad-dilalatu alayhi kamar yadda aka gabatar da hujjoji akan wannan qadiyya wa arafa kuma mutumin da ya tsaya ya lura zai gane ba'da wujuhi zalika wa asbabihi wasu daga cikin fuskokin da suka sa aka hukunta haka din wa asbab da kuma dalilan da suka sa waɗannan dalilai ne suka sa ake cewa koyaushe musulmi ya kula da yin irin abun musulmai sannan kuma ya taka tsantsan kar ya fada kwaikwayon waɗanda ba musulmai ba wanda da ya tsaya ya karanta waɗannan maganganun da aka fada tun shafuka da yawa can baya to zai gane cewa ga hujjojin wa ba'da ma fihi min al-hikma kuma zai iya lakantan wasu abubuwa da ke cikin haka na hikimomi wanda duk mun ji su a baya zantuka ne masu tsawo kwarai ya dade yana yin su a cikin wannan littafi mai albarka to wannan karshen bayanan da yake nan anan sai kuma yace faslun fa in qila idan wani yace da kai ma zakartumuhu min al-adilla mu'aridun bima yadullu ala khilafi ko mu'aradun bima yadullu ala khilafi abubuwan da kuka ambata ya kusa ibn taymiya dangane da hana koyi da kafirai to akwai wasu dalilai a cikin shari'a da suka saba ba wannan musamman dangane da yahudu da sauran waɗanda suke da addinai irin na sama kafin zuwan addinin annabi sallallahu alaihi wasallama kun ce ba kyau akwai wasu dalilai a cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke cin karo da abin da kuka faɗa wa zalika saboda kuwa anna shar'a man qablana shar'un lana domin akwai ka'ida usulul fiqh take cewa shari'ar waɗanda aka yi ma wahayi kafin mu shari'an mu ce shari'a annabi nuhu da annabi ainihin ibrahim da salihu da yunusa da ainihin annabi daud da sulaiman har zuwa kan annabi isa alaihi wassalam ajma'in duka waɗannan annabawan a cikin qawaid na shari'a abinda Allah ya shar'anta musu to ya zama shari'a a wajen mu kuma qur'ani ya zo ya bada labarai ya tabbatar da shari'o'in su akwai abubuwan ma da suka ba cikin alqur'ani bayani ne kawai akan shari'ar su kuma ana aiki da shi kaman bayani akan qisasi min ajli zalika katabna ala bani isra'ila kaga an bada labarin an hukunta musu ne annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin kaza 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 kaga kaman ana bada labarin ne su shari'ar su amma kuma haka yake a wannan shari'ar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malaman usul fiqh kuma sun yi maganganu da yawa akan abubuwan da suke da alaka da wannan babi a cikin tsarin ko kuma a ce a cikin masadir tashri' tushen da ake tsatso bayanai na kafa hujja daga ciki akwai shar'u man qablana amma ana yin kaidin shi akan cewa wanda wani abu a cikin shari'ar mu bai zo ya hana ba shari'ar da ta tabbata a shari'ar waɗanda suka gabata ba a samu wani abu ya hana a cikin shari'ar mu ba to babu lafiya yake da ita alal misali shine akwai maganganu da malamai suka yi dangane da hukuncin mutun yayin fatan mutuwa irin yanda Maryamu alaiha salam take cewa ya laitani mittu qabla hadha wa kunti nasiyan mansiya da kuma bisa ɗayan fassara biyu da yake fassara addu'ar annabi Yusuf alaihi salam da yake cewa tawaffani musliman Allah ka kashe ni ina musulmi shin addu'a yake Allah ya kashe shi yanzu koko addu'a yake idan Allah ya tashi daukar ranshi to ya dauki ranshi yana musulmi to duka wannan fassara guda biyu malamai sun yi ta to bisa fassarar can ta farko kaga kaman yana burin mutuwa kenan yanzu wannan kenan a cikin shari'ar su ya halasta ne to in ma haka ne ba za a yi koyi da su anan ba saboda a cikin shari'ar mu kuma ya zo karara a cikin hadisin Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada wani ya fatan mutuwa la yatamanna yanna ahadukumul mauta, kada wani a cikin ku dan ya shiga kuncin rayuwa yace Allah da ma ka kashe ni. Fa in kana labudda fa'il, in ma ya zama dole mutun yana ganin sai yayi haka, to ya baiwa Allah zabi ce Allah ka dauki rayuwata idan mutuwa ta fi mini, Allah ka barni a duniya idan rayuwa ce ta fi mini. Da dai maganganu da dama da malamai suka zai kanta su a cikin tafsirin al-Imam al-Qurtubi a cikin ainihin wannan sura ta Yusuf alayhi salam, ko surare da suke da alaka da haka, wallahu ta'ala a'lam. Wannan kaman misali ne kawai jama'a, akwai su da dama zaka samu maganganu akai a cikin mutawwalat na kutubu usulul fiqh, kaman al-ihkam fi usulul ahkam, kaman littafin ainihin wato ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin na ibnul qayyim, kaman littafin al-Imam ash-Shawkani na ainihin wato usulul fiqh da makamantansu. Allah ubangiji ya sa mu dace. Sai yace ma lam yurid shar'una bi khilafihi, matukar shar'an mu bata zo da sabanin haka ba. Wa qawluhu ta'ala, gashi kuma Allah ya faɗa yace fa bi hudahum iqtadi, kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, fa bi hudahum, da shari'ar waɗancan annabawa iqtadi, kai kwaikwayo. Malamai sun fassara iqtadi anan wato fa bi hudahum, ai ma'anar shi shine isbir kama sabaru, kamar yadda ta aya ta bayyana haka qarara, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, shine ma'anar iqtadi, kai kwaikwayo da shari'ar su, yadda suka yi hakuri da wahalhalun da suka sha a wurin al'ummar su da jafa'in da kafiran zamanin su suka yi musu, kai ma kai hakuri da haka. Kaga kaman aya tana umarnin shi qarara, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma sauran al'ummarsa, da mene, da kwaikwayo da shari'an annabawan da suka shude. Wa qawluhu, da kuma fadin Allah da yace ittabi millata ibrahima, ka bi tsarin tafarkin addinin annabi Ibrahim. Wa qawluhu, da fadin sa da yace cewa yahkumu bihan nabiyuna alladhina aslamu, fadin Allah da yake cewa inna anzalna tawrata fiha hudan wa nurun yahkumu bihan nabiyuna alladhina aslamu, lalle mun saukar da at-taura a cikin ta akwai shari'a da haske, yahkumu bihan nabiyuna, wannan shari'a da hasken annabawa ko kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Qurtubi ya kawo wannan tafsirin cewa al-muradu bin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kuma ya halasta a cikin larabci haka ayi ta'birin mufradi da jam'i, ya halasta. Kamar yadda zaka ga babban mutum sai a shi kadai zo je kuma sai a ce barkan ku da zuwa, maimakon barkan ka da zuwa, kun iso ne, maimakon ka iso ne, yana daga cikin usulubi na girmamawa a cikin zance a sanya wa mutum daya lamiri na jam'i, dan ba a so ayi ifradi ya zama kamar ana magana da shi kai tsaye, kuma ba tsaran magana ne na kai tsaye ba. Ina fata mun fahimci wannan, wannan daga cikin tafsirin da aka yi, ko kuma yahkumu bihannabiyuna, dukkanin annabawan da suka zo bayan annabi Musa sun ci gaba da hukunci da at-taura har zuwa lokacin da aka zo da aka aiko annabi Isa ya zo da sabon karatu na injila kenan. Dan annabawan da musamman a cikin banu Isra'ila suna da yawan annabawa, kamar yadda ake da yawan malamai a cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama. To galibin annabawan sukan zo ne kawai sai Allah ya musu wahayi cewa ku dauki littafin nan na annabuwa ne, kamar at-taura din, ku ci gaba da wa'azi da ita, ba za a aiko musu da sabon wahayi ba, za su zama kamar wasu mujaddidai ne na ainihin karantawar da annabi Musa yayi. To ko ya zama yahkumu bihan nabiyuna, ai Muhammadin yahkumu biha sallallahu alaihi wasallama, ko yahkumu bihan nabiyuna, ai kullu man bu'itha ba'da Musa alaihi salam, yahkumu bihan nabiyuna allazina aslam, waɗanda suka miƙa al'amarin su ga Allah, ai allazina sadaku wa khada'u wa anqadu li amrillahi lillazina hadu, ko suna hukunci ga waɗanda suka ainihin shari'a, war rabbaniyuna wal ahbaru bima stuhfidu min kitabillahi wa kanu alaihi shuhada, har zuwa ƙarshen ayar a cikin ainihin wato suratul ma'ida kenan, ko wa ghairi dhalika min ad-dala'il al-madhkurati fi ghairi hadha al-mawdi', da wasu daga cikin dalilan da aka ambata a wasu wuraren wanda suke nuna cewa ga ayoyi sun zo karara yanzu wannan aya bisa fasarar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana hukunci da Taura abinda Allah ya saukar da Annabi Musa shi ma yana hukunci da ita ma annakum muslimun musallimuna li hadhihi alqaida kuma ku su Ibn Taymiyyah kun ce kun yadda da wannan kaida ta shar'u man qablana shar'un lana wa huwa qawli ammati salafi wa jumhuril fuqaha kuma haka zancen yake a fatawar mafi yawan malaman fiqhu da daukacin malaman salaf ya za ku yi da wannan wa mu'aradun bima rawahu sa'id ibn jubair an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama qadima almadinata fawajada alyahuda siyaman yawma ashura ce kuma ga hadisin da sa'id dan jubair ya ruwaito daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama yazo kasar madina sai ya tarar da yahudawa suna azumin ashura fa qala lahum sallallahu alayhi wa sallama sai manzon Allah yace da su ma hadha al-yawmi alladhi tasumunahu wani irin azumi ne wannan kuke yi qalu hadha yawmun azim suka ce wannan rana ce mai girma anjallahu fihi musa wa qaumahu wannan ce ranar da Allah ya tseratar da Annabi Musa shi daga jama'ar sa wa agraka fihi fir'auna wa qaumahu kuma wannan rana ce da Allah ya darkake fir'auna a cikin ruwa din nan da shi da mutanen shi kafirai fasamahu musa shukran lillahi sai Annabi Musa yana azumin wannan rana domin ya gode wa Allah fa nahnu nasumuhu ta'ziman lahu dan haka mu ma muna azumin ainihin wato wannan rana dan mu girmama wannan rana fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzo Allah yace fa nahnu ahqqu wa aula bi Musa minkum mu muka fi ku cancantar mu yi irin abin da Annabi Musa yake addinin mu yafi wanda kuke yi cancantar ya goyi bayan Annabi Musa akan gaskiyarsa fasamahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa amara bi siyami da aka sai manzon Allah ya azumi wannan rana kuma ya bada umarnin ayi azumi duk wanda zai azumi yayi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi wa an abi musa radiyallahu anhu qala kana yawma ashura ta'udduhu alyahudu aidan yawma ashura ranan ashura ta kasance wata rana ce wanda yahudawa suke lissafa ta a matsayin ranar biki qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace fasumuhu antum to ku kuyi azumi kadai a wannan rana muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da wannan wa hadha lafzul bukhari wannan lafazin al-imam al-bukhari ne wa lafz muslim na wa lafz muslim lafazan ainihin imam muslim yace tu'azzimuhu al-yahudu wa tattakhiduhu 'eidan yahudawa suna girmama wannan wuni sun mai da shi ranar biki wa fi lafzin lahu a wannan lafazin kuma na muslim din har ila yau kana ahlu khaybara yasumuna yawma ashura wa yattakhidunahu 'eida mutanen kasar khaybara yahudawa kenan dake kusa da garin madina sun kasance suna azumin ranar ashura kuma suna rike da ashura a matsayin bikin shekara shekara wa yalbisuna nisa'ahum fihi hulliyahum wa sharatihim matan su suna sanya ainihin kayan karaudin su zinare da azurfa da sauran kayan kwalliya wa sharatihim da kuma tufa ta ainihin alfarma kayan sallar su suna shiga ta yan gayu a wannan rana wa al-zuhri an ubaidillah ibn abdullah ibn utba an ibn abbas radiyallahu anhuma qala kana ahlul kitabi yasduluna ash'arahum yahudawa sun kasance suna ainihin sakin gashin su su ainihin sadlu su zubar da shi haka gaba daya gashin kansu kenan wa kana al-mushrikuuna yufarriquna ru'usahum su kuma kafiran makka suna tsaga gashin su za su tafriki wani ya zuba nan wani ya zuba gefen dama wani ya zuba gefen hagu sai a tsaga da kibiya haka kamar yadda mata suke da za su kitso wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuhibbu muwafaqata ahli alkitabi shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance yana son ya dinga dacewa da ahlul kitabi fi ma lam yu'mar fihi bi shay'in, a cikin abubuwan da Allah bai umurce shi da komai akai ba. Fasadala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nasiyatahu, daga sai manzon Allah ya saki gashin kanshi har gashin ya rufe goshin sa. Thumma farraqa ba'du, daga baya kuma sai gun shi ma yana irin wannan raba gashin yana zubar da shi gefen kunnan dama da gefen kunnan hagu. Muttafaqun alaihi, shi ma wannan hadisi Bukhari ya fitar da shi da shi da al-Imam Muslim. Wadannan duka yana kokarin kawo maganganun da tayi wanda ke so ya kawo shubha akan qawaid din da aka shimfira, tayi wa ya kawo wadannan maganganu a matsayin hujja cewa to gashi a aikace ga nasoshin alqur'ani ayoyi sun ambaci umarni da kwaikwayo da yahudawa a matsayin su na wasu mutane da aka taba saukawa da littafi, sannan gashi a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga suna yin wani aiki yayi, gashi an bace cewa ma yana so ya dinga dacewa da su akai. To kai kuma Ibn Taymiya ka zo tuntuni kana ta maganganu akan cewa ba kyau koyi da su, ba kyau yin mu'amala irin tasu, babu kyau yin tunani irin nasu, babu kyau bin tsarin rayuwa irin tafarkin rayuwar su, me zaka ce yanzu idan an kawo waɗannan maganganu? Kila sai a bada amsa a ce amma al-mu'arada bi kauni shar'i man qablana shar'un lana ma lam yarid shar'una bi khilafihi fa dhaka mabniyun ala muqaddimatayn kiltahuma muntafiyatun fi mas'alati tashabbuhi bihi. Yace amma hukuncin da kuka gina cewa ai an umurce mu da mu koyi da su a cikin abinda shari'ar mu bata zo da sabanin sa ba, kito wannan ana gina wannan ka'ida ne bisa wasu ainihin muqaddima, wasu sharuɗa guda biyu waɗanda kuma waɗannan sharuɗan gabaki ɗayan su anan wajen babu su basu cika ba. Ihdahuma, shar'i na farko, an yathbuta anna zalika shar'un lahu, sai in ya tabbata abin da gaske ne shari'ar Allah ce da Allah ya soka musu, bin naqlin mawthuqin bihi, ta hanyar isnadi wanda aka amunti da shi, kamar ya zama Qur'ani ne ya kawo ko kuma wata magana ce mai isnadi tabbatacce zuwa ga ainihin littafansu ko malamansu ko hadisan annabawansu. Mithlu an yukhbirana Allahu fi kitabihi, kama Allah ya bamu labari a cikin littafinsa, au ala lisani rasulihi, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari, au yunqalu bitawatur, ko kuma a cirato wannan magana da labarin da ba zai yiwu a samu ƙarya a cikinsa ba. Wa nahwi zalika, da ire-iren wannan. Fa amma mujarradir ruju'i ila qawli, amma tsurar komawa zuwa ga zancen ahlul kitabi, au ila ma fi kutubi, koko tsurar komawa zuwa ga abin da ke cikin littafansu, fala yajuzu bil ittifaq, wannan bai halatta ba da ittifaqin malamai, saboda baka da tabbas akan wannan abun zance ne na gaskiya. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa in kana qad istakhbarahu fa akhbaru, duk da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye su wasu abubuwa kuma sun fada mishi, wa qafa alama fit taurati, kuma ya ga abin da ke cikin at-tauraye musu hukunci da shi, ishara zuwa ga wannan kissa ta waɗannan mace da namiji da suka yi zina cikin Yahudawa. Yahudawa suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan su ainihin tsokare shi ko cewa ya musu hukunci, ya gaya musu mai hukuncin Allah, dama Allah ya riga ba shi zabi, da haka sai ya zabi cewa ku je ku kawo littafin, kaga yanzu ya nemi abin da ke cikin littafin su, kuma ya ce musu menene shari'a Allah game da wannan, shine istikhbar din. Duk da ya musu wannan, fa inna ma zalika li annahu la yaruju la yurawaju alaihi batilu, ya musu haka ne saboda barnar su ba ta samu shiga a wurin shi ba, shi yana da tsari, ma'asumi ne daga kuskure sallallahu alaihi wasallama, kuma Allah zai mishi wahayi ya tona masa asiri idan sun nemi su ainihin rikita mishi al'amuran shi. Balillahu subhanahu yu'arrifuhu ma yakzibuna mimma yasdiquna, Allah zai bashi labarin abin da yake ƙarya daga abin da yake gaskiya abin da suke ciki. kama kad akhbarahu bi kadhibihim ghayr marra, kamar da Allah ya bashi labarin karirein da suka yi ba daya ba ba biyu ba. Wa amma nahnu fala na'manu an yuhaddithuna bil kadhibi, mu kuwa ba mu amintu akan za su ba mu labari na ƙarya ba. Fa yakunu fasiqun, sai zama ainihin wato wannan labarin da za su bayar to labari ne wanda fasiki ne ke faɗan shi, bal kafirun, ko kuma kace ma kafiri ne, kad jaa na bi naba'i, yanzu mun bi labarin fasiki ko kuma ma kafiri ya zo mana da zance kuma mun bi, fattaba'anahu, mun bi kafiri kenan. Kaga babu yadda zai mai shin zancen fasiki ballantana kuma kafiri. Wa qad sabata fi sahihi an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya inganta a cikin littafin ainihin as-sahih na Imam al-Bukhari, manzon Allah yace idza haddathakum ahlul kitabi fala tusaddiquhum wa la tukadzibuhum, idan ahlul kitabi suka ba ku labari kar ku ce gaskiya ne, kar kuma ku ce ƙarya ne, kar ku gaskata in ba ku da tabbacin gaskiya ne, kar ku ƙaryata dan watakila kuma daga cikin ragowar asalin karatun gaskiya ne wanda ke cikin littafin da Allah ya saka wa annabawansu. Da haka sai ka tsaya a tsakadaki har sai ya bayyana gare ka, idan ka samu nassi ingantacce a cikin alqur'ani ko sunna mai inganci ta goyi bayan magana, fa biha wa ni'mat, idan ku bata goyi baya ba to dama baka ƙaryata ba ko kuma ka gaskata ba. Aje abu na farko shine dole sai in abin da za a bi su akai wanda yake ingantacce ne ya tabbata da nakali mai kyau a matsayin shari'a. Al-muqaddimatu thaniya, Allah ya kuna fi shar'ina bayanun khasun li zalika, ya zama a cikin shari'ar mu ta Annabi sallallahu alaihi wasallama babu wani bayani da yazo na musamman game da wannan qadiyar. Fa amma idza kana fihi bayanun khas, idan ya zama akwai wani bayani na musamman, imma bil muwafaqa, wanda yazo yana nuna goyen baya ga wannan abu, aw bil mukhalafa, ko yazo yana nuna sabanin abu, ustughniya an zalika fi ma yunha anhu min muwafaqati, an wadatu daga bayani ma akan cewa an hana bin wannan abun ko an dace da shi, domin yanzu zama hujjar mu shine abin da yazo a cikin shari'ar mu shine hujjar mu. Walam yathbut annahu shar'un liman kana qablana, zai zama ba shine ba abin nema ne yanzu sai an tabbatar da cewa wannan shari'ar su bane. Wa in sabata, in ku ya tabbata, faqad kana hadiyu nabiyina sallallahu alaihi wasallama bi khilafi, ko dai zama an samu wani zance ya zo a cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dace da wancan magana, to kaga yanzu wannan zancen na manzon Allah shine hujja, ko kuma ya zama ya tabbata cikin shari'ar su ne amma kuma wata magana ta zo ta saba wa wannan magana ta su a cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to a irin nan shari'ar da manzon Allah ya karanta da tafarkin sa shine abun bi ba nasu ba. Wa bihim umirna nahnu an nattabi'a wa naqtadi, abinda ke cikin ainihin wato shari'ar manzon Allah shine akai umarni da mu bi. Wa qad amarna annabiyuna sallallahu alaihi wasallama an yakuna hadiyuna mukhalifan li hadi al-yahudi wan nasara, kuma daga cikin umarnin da manzon Allah ya mana sallallahu alaihi wasallama akwai cewa wajibi ne tafarkin rayuwar mu ya saba da tafarkin rayuwar yahudu da nasara. Wa inna ma taji'ul muwafaqa fi ba'd al-ahkam al-'arida, kadai ana samun dacewa da yahudi ne a cikin wasu daidaiwan hukunce-hukunce wanda suke dan bujirowa nan da can, la fil hadiyir ratib, ba wai a cikin tafarkin addinin manzon Allah na yau da kullum ba, a daidaiwan abubuwa ne ake samu, wa shi'arud da'ib, ba kuma a cikin ainihin wato tambarin addinin mu, shiriyar addinin mu, tsarin addinin mu na yau da kullum ba, ana iya samun a dace da su ne a abu ɗai haka tsallin tsallin, amma shari'an a dunkule a cikin shumuliyata da tafarkin shiriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a yadda yake a dunkule, babu shakka ya saba mana su tafarkin. Thumma zalika bi sharti an la yakuna qad jaa annabiyina sallallahu alaihi wasallama wa ashabihi khilafuhu, kuma sa'annan duk wannan ka sani cewa sai fa in ba a samu wani abu ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko daga sahabbansa radiyallahu anhum, ba a samu wani abu khilafuhu sabanin wancan ba, aw sabata aslun shara'ahu fi dinina, ko kuma ya zama an samu wani asali na shari'a da aka shar'anta a cikin addinin mu, wa qad sabata annabiyyin min al-anbiya'i asluhu, ya zama an samu kuma irin wannan tushen daga wani annabi, aw wasfahu, ko kuma siffanta aikin, mislu, kaman fida'u man nazara an yadhbaha waladahu bishati, yaya mutumin da yayi rantsuwa zai ainihin wato yayi bakance cewa sai ya yanka dan shi, to zai fanshi dan da rago ya yanka rago bisa irin shari'ar da aka samu daga annabi Ibrahim alaihi salam, duk da ba an samu wasf din ne anan, dan shi ba bakance yayi ba, Allah ne ya bashi wannan ainihin jarabawa, Allah ne ya jarabce shi, ba cewa in na samu kaza sai na yanka dana ba, amma sai Allah ya jarabce shi, sannan sai Allah ya kawo mishi mabuta ta hanyar wa fadainahu bi dhibhin azim, to sai aka dauko daga nan aka yi kiyasin cewa to wanda di yayi rantsuwa zai yanka dan shi, kai yanka dan shi din, sai yanka rago a madadin haka. Wasu malamai ma suka ce wannan ma yana daga cikin ai abinda manzon Allah ya ce wanda di yayi rantsuwa akan saban Allah kai ya cika rantsuwa, wanda ya bakance akan saban Allah kai wannan ba kai ya cika wannan bakancen, man nazara an yasi Allah fala yasi, domin yanka danka menene, sabo ne, haka wasu malamai suka ce ai sabo ne ma tukuna, na farko kace zaka yanka danka, zaka duk wanda ya haka sai dai ya tuba kawai. Sannan kuma wal khitanul ma'mur bihi fi millati Ibrahim alayhi salam, da kuma kaciya da ake ma yaya wanda yazo umarnin shi a cikin addinin annabi Ibrahim, da Allah ya umurce shi shi kanshi Ibrahimu din, yace yayi wa kanshi kaciya, ya zo a cikin hadisin Bukhari lokacin shekarun shi 80 da wani abu, kuma haka yayi ma kanshi wannan kaciya, daga nan aka dauko cewa duk mutumin da ya musulunta in bai da kaciya komai shekarun shi sai ya je amai, wana hu zalika, da makamancin waɗannan, walaysal kalamu fi, wannan ba sune abubuwan da za a zo a yi zance da lalla akan su ba. Wa amma hadithu ashura faqad sabata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi salama kana yasumuhu qabla istikhbarihi lil yahud, hadithan ashura kuma da kuka kawo a matsayin hujja, to ya tabbata cewa tun kafin ma manzon Allah sallallahu alaihi salama ya tambayi yahudawa me yasa suke yi, ya kasance yana yi, wa kanat quraishun tasumuhu, domin quraishawa ma a makka kafin ai hijira su ma suna yin azumin ashura, fa fi sahihaini min hadisi az-zuhri an urwa an aisha radiyallahu anha qalat, a cikin bukhari da muslim daga ainihin aisha Allah ya kara mata yadda ta ce, kanat quraishun tasumu yawma ashura'a fil jahiliya, quraishawa sun kasance tun amaguzanci suna yin azumin ashura, wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yasumuhu, manzon Allah kuma ya kasance shi ma yana yin wannan azumin, falamma hajara ila almadinati samahu, da ya kuma madina sai ci gaba da yin wannan azumi, wa amara bisiyamihi, ya ci gaba da ya bada umarni a ci gaba da wannan azumi, falamma furida shahru ramadana, yayin da aka maida azumin ramadana ya zama farilla, qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man sha'a samahu, daga yanzu azumin ashura ya zama nafila, wanda ya so yayi, wa man sha'a tarakahu, wanda ya so ya bari, wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da wannan riwaya, wa fi riwayatin wa kana yawman tastaru fihi al-Ka'aba, ya kasance wani wuni ne wanda a ranar ake canza wa Ka'aba, ake sanya wa Ka'aba riga tun a jahiliya kenan, wannan kuma riwaya ce ta zo a cikin Sahih Bukhari, wa akhrajahu min hadisi Hisham an abihi an Aisha radiyallahu anha qalat, har ila yau da Bukhari da Muslim sun fitar da wannan riwaya daga Hisham dan Urwa, daga mahaifinsa Urwatu dan Zubair kenan, daga gaggonsa Aisha radiyallahu anha qalat, kana yawmu ashura tasumuhu quraishun fil jahiliya, ranan ashura wani wuni ne wanda quraishawa suna yin azumin shi tun a jahiliya, wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yasumuhu fil jahiliya, shi ma manzo Allah ya kasance yana yin wannan azumin tun a jahiliya, falamma qadima almadinata samahu wa amara bisiyamihi, da yazo kasar Madina ya ci gaba da yin wannan azumi kuma ya umarci mutane su yi azumin falamma furida ramadanu taraka yawma ashura faman sha'a samahu waman sha'a tarakahu yayin da aka farlanta wat azumin ramadana sai ya bar ashura a matsayin nafila wanda ya ga dama yayi wanda ya ga dama ya bari wa fihima ana abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma har ila yau a cikin bukhari da muslim riwaya abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa anna ahal al jahiliyyati kanu yasumuna ashura cewa mutanen jahiliya sun kasance suna azumin ashura wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama samahu wal muslimuna qabla an yufrada yaftarida ramadan cewa kuma da musulmai da ainihin sauran wato da annabi da musulmai sun ci gaba da yin wannan azumi kafin a farlanta ramadan falam mafturida ramadan yayin da aka farlanta ramadana qala sai qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah yace inna ashura'a yawmun min ayyamillahi ashura daya ne daga cikin ranakun da Allah ya ainihin wato a tsara ayi addini a ciki kenan ko kuma daga cikin ranaku masu muhimmanci a cikin addinin Allah faman sha'a samahu wa man sha'a tarakahu wanda yaso ya azumi wanda yaso ya bari kamar yadda Imam Muslim ya fitar da wannan riwaya fa in kana aslu sawmihi lam yakun muwafaqatan fa idha kana aslu sawmihi lam yakun muwafaqatan li ahli alkitabi fa yakunu qawluhu fa nanu ahaqqu bi Musa minkum tawkidan li sawmihi idan ya zama ka fahimci bayan wannan bayanin cewa yin azumin ranar Ashura ba wai annabi ya yi shi ne kawai dan ya dace da Yahudawa ba tun kafin ya gamu da su yana yin azumin su sai ya zama maganar da ya faɗa cewa mu muka fi cancanta mai irin annabi aikin annabi Musa to ya yi faɗe ta ne a matsayin ƙarawa magana ƙarfi da aka da cancantar musulmai su yi wannan azumi fiye da Yahudu wa bayanan lil yahudi sannan yana musu bayani ne akan cewa annal ladhi yaf'alunahu abinda suke aikatawa min muwafaqati Musa na dacewa da addinin Musa alaihi salam nahnu aidan naf'alu mu ma dama muna yi fa nakunu aula bi Musa minkum da haka mun fi ku cancanta da shi thumma al jawabu an hadha wa an qawlihi kana yuhibbu muwafaqata ahli al kitabi fima lam yu'mar fihi bi shay'in min wujuhi ibn taymiya ce sannan amsar da za a bayar akan wannan mas'ala da kuma bayani akan cewa da akai ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da hadisin ya gabata daga Bukhari cewa ya kasance yana kokarin ya dace da ahlul kitabi yana son ya dace da ahlul kitabi a cikin abin da bai da wani umarni dangane da haka to za a iya bada amsa ta fuskoki masu zuwa ahaduha daya daga cikin fuskokin anna hadha kana muttaqidan summa nasakha Allahu zalika cewa da wannan haka ake yin shi a kulli haka ya kasance tsari daga baya Allah ya soke wannan wa shar'a lahu mukhalafata ahli alkitabi sai Allah ya shar'anta wa manzon shi sallallahu alaihi wasallama cewa ya dinga sabawa ahli alkitabi wa amarahu bidhalika sannan ya umurce shi da saba musu wa fi matnil hadith domin a cikin matanin hadisin annahu sadala sha'arahu muwafaqatan lahu kaji an ce ya saki gashin kanshi dan ya dace da su thumma farraqa sha'arahu ba'du sannan daga baya yazo ya saba musu wajen zubin gashin sa ya dinga tsaga gashin sa irin yadda mutanen garin su suke wa hadha wa li hadha saral farqu shi'aral muslimina daga lokacin tsaga gashi din ya zama tambarin musulmai wajen yadda suke mu'amalantar gashin su da kuma yadda yake saba ma gashin Yahudawa wa kana min ash-shuruti ala ahli dhimma kuma mun karanta a baya cewa daga cikin sharɗan da aka kafa ma kafiran amana Allah ya furqu shu'ura cewa kar su dinga tsaga gashin su irin tsagawar da musulmai suke mun karanta a baya a cikin littafin da Umar ya aika musu wa hadha kama anna shar'al anna shar'al anna Allah shar'a lahu fi awwal al-amri istiqbal bayt al-maqdis irin wannan shine kasancewar Allah subhanahu wa ta'ala a farko ya shar'anta wa manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya dinga kallon ɗakin Baitul Maqdis kasar ainihin Falastini kenan yana salla muwafaqatan li ahli alkitabi dan ya dace da su kristoci amin yahudawa thumma nusikha zalika sannan sai aka zo aka soke wannan ka'ida wa umira bi istiqbalil ka'bati aka umurce shi da ya dinga ainihin kallon ka'aba wa akhbara an alyahudi wa ghayrihim min as-sufaha annahum sayquluna kuma Allah ya bada labarin cewa yahudawa da sauran wawaye za su zo su maganganu na banza suna cewa ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha menene ya juyar da waɗannan musulmai daga alƙiblar da suke kallo ita ce Baitul Maqdis kenan kaga wancan nassin hadisin ya nuna an soke magana domin cewa akai yana yi da gashin shi irin nasu sai kuma ya daina me yasa ya daina yanzu yana da wata doka kenan da ta sabawa haka domin hadisin ya ce yana dacewa da su ne a cikin abin da ba a mishi umarni ba to in ya zama ya dace da su a cikin wannan abu wata rana kuma sai aka ga ya daina to umarni ya zo kenan sannan wannan kissa kuma ta Ka'aba da juyawa zuwa ga Baitul Maqdis da Ka'aba da sauransu a cikin ta ya tabbata cewa kamar da lafazin Al-Qur'ani yace qadnara taqalluba wajhika fis sama muna ganin yadda kake juya fuskarka Allah dake sama yana ganin haka ma'ana aka ba da labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ta kwadayin Allah ya juya masa alqiblarsa zuwa Ka'aba kaga kenan ba komai ne yake so sai ya dace da su ba domin inda yana so sai ya dace da su a komai to tunda aka ce ya kalli alqiblarsu da sai hankalin shi ya natsu ya zama satisfied cewa alhamdulillahi Allah ya mun hukunci irin wanda nake so cewa na dinga kallon alqiblarsu Baitul Maqdis amma sai ya zama yana cikin alhini da damuwa da kosawa da ainihin fatan ina ma Allah ya juya masa alqiblarsa zuwa alqiblar kakan shi Annabi Ibrahim alaihi salam wa ala rasulina salatu wassalam ina ba ta dama mun gane wannan fuska ta farko kenan da Ibn Taymiyyah ya fara bayani akan ta dangane da amsar da yace za a ba su ta fuskoki wa akhbara annahum la yardawna anhu hatta yattabi'a qiblatahu Allah ya ba da labarin cewa su yahudu ba za su taba yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan sun ga yana yin wani abu irin nasu ba sai in ya koma ya bi alqiblarsu ya bi addinin su wa akhbarahu annahu kuma manzon Allah ya bashi labarin cewa inittaba'a ahwa'ahu min ba'di ma ja'ahu min al-ilmi ma lahu min Allahi min waliyyi in ya sake ya bi ainihin san zuciyar yahudu da nasara bayan abinda Allah ya bashi na ilimin gaskiya na tauhidi da shari'ar Allah ya bi sa akan ma lahu min Allahi min waliyyi zai zama babu wani majibanci da zai jibanci al'amarin shi a wajen Allah wala nasirin ba wanda zai kubutar da shi daga ainihin azaba Allah wa akhbarahu anna likullin wujhatun huwa muwalliha Allah kuma bashi labarin cewa kowa daga cikinku da kai da su to kowa na da mafuskantar da nan aka ce fuskanta wa kazalika akhbarahu fi mawdin akhara annahu ja'ala likullin shir'atin shir'atan wa minhaja kuma Allah ya kara bashi labarin a wani cewa ya sanya wa kowa daga cikin al'ummomi shari'arsa wato dokokinsa wa minhajan da kuma tafarkin kamar da zo a cikin suratul maida kenan ko fa shi'aru min jumlati shir'a da haka abinda za a gani alama da za a gani a gane wannan irin mutane kaza ne uniform dinka ko bajanka ko kamanninka yana daga cikin shari'arka abinda za a gani a gane wannan musulmi ne a ganshi da ainihin sutura irin ta musulmai ya sanya kaya irin haddin da musulunci yace kayan shi ya tsaya sannan ya sanya sutura nau'in sutura da ba haramta ba a musulunci yayi shiga yayi magana yayi al'adu kamantakekeniya irin ta musulmai wannan yana daga cikin ainihin jumlar shari'ar da Allah ya baiwa Annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana tafarkin rayuwarka to wani bangare ne na manhajin shari'ar da Allah ya ce ka bi wallazi yuwaddihu zalika yace abinda ke ƙara fito da wannan fili shine anna hadhal yawma ashura alladhi sama huwa qala nahnu ahqu bi musa minkum qad shuri'a qabila mautihi mukhalafata liyahudi fi sawmi annabi sallallahu alaihi wasallam qad shar'a ya shar'anta qubayla mautihi gabda mutuwarsa ya shar'anta mukhalafata liyahudi fi sawmi ya shar'anta abinda zai sa a saba wa yahudawa game da azumin za a yi azumin amma sai zama an karkace daga irin nasu wa amara sallallahu alaihi wasallam bi zalika manzo Allah ya umarni da haka ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي يقول ابن عباس wanda shine ya ruwaito cewa annabi yace annabi ya kasance wa kana yu'jibuhu muwafaqata ahlil kitabi fima lam yu'mar fihi bi shay'in huwa alladhi rawa qawluhu kuma shi ya ruwaito fadin manzon Allah da yace nahnu ahqqu bi Musa minkum ibn Abbas ya kasance ashadda sahabati radiyallahu anhum amran bi mukhalafati al-yahud fi sawmi ashura ya fi kowa tsanantawa daga cikin sahabbai wajen umarni da a saba wa yahudawa a wajen azumin ashura wa kaddakarna annahu huwa alladhi rawa shar'al mukhalafa mun kuma ambaci cewa shine ya ruwaito cewa an shar'anta mana saba musu wa rawa aidan muslimun fi sahihi an al-hakam ibn al-a'raj qala intahaytu ila ibn abbas wa huwa mutawassilun rida'ahu fi zamzama yace naje gun ibn abbas na same shi inji al-hakam ibn abdullah al-a'raj yace naje gun ainihin ibn abbas sai na same shi yayi filo da mayafinsa kusa da rijiyar zamzam wa qultu lahu sai na ce da shi akhbirni an sawmi yawmi ashura Allah shi gabata malam ina tambaya ne a bani bayani game da azumin rana ashura fa qala sai yace izara aital hilala muharram fa'adid idan kaga jinjirin watan al-muharram to ka kirga wasbah yawma tasi'i sa'iman ka wayi gari ranar 9 ga watan al-muharram kana azmi fa qultu hakadha kana muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasumuhu qala na'am nace da shi shin haka manzon Allah ya kasance yana azumin yace kwarai kuwa ma'ana za ka yi 9 da 10 kira abin da yake nufi shine tsananin da ya kai wajen saba wa yahudawa cewa kar ai azumin rana kadai sai an hada da rana kafin ita warawa muslimun an ibnu abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah yace la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a inna kai badi to zan yi azumin 9 ga wata ya'ani yawma ashura yana nufin rana ashura ba zai yi ta ita kadai ba sai yayi ta da rana kafin ita wa ma'ana qaul ibn abbas sumu tasi ya'ani wal ashir abinda ibn abbas yake nufi da yace ai azumin 9 ga wata yana nufin tare da 10 hakaza sabata anhu haka ya inganta daga gare shi wa allalahu bi mukhalafati al-yahud kuma ya kafa hujjan haka cewa za a yi 9 da 10 ne dan saba wa yahudawa qala sa'id ibn mansur haddathana sufyan ibn amr ibn dinar annahu sami'a ata'an sami'a ibn abbas radiyallahu anhuma yace yaji ata'u ata'u yace yaji daga ibn abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa ya kulu ibn abbas na cewa sumut tasi'a wal ashira ku dinga azumin 9 da 10 khaliful yahuda dan ku saba ma yahudawa wannan isnadi ne ingantacce kamar da kake gani al-imamu ainihin sa'id dan mansurin ya fitar da shi da kuma al-imamu al-baihaqi a cikin littafin as-sunan al-kubra waruwina fi fawaid daud ibn amr an isma'il ibn ulayya qala zakaru inda ibn abi nujayh anna ibn abbas kana yaqulu an ba da labari a gurin malam ibn abi nujayh cewa ibn abbas yana cewa yawmu ashura yawmu tasa ranan ashura tun daga ranar 9 ga wata qala ibn abi nujayh inna ma qala ibn abbas akrahu an asuma yawman faridan ina kyamar nayi azumin rana daya din ne gel walakin sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman amma ku dinga ainihin azumi rana daya kafin ko kuma rana daya bayan sai dai wannan ya zo da kuma riwaya wacce take ta sabawa abinda aka ambata a baya sannan hadisan da suka zo akan tabbatar da yin azumi ranar 11 ga wata, to waɗannan hadisai gaba ɗayan su ba su inganta ba, munkarai ne. Dan uwa su koma su saurari ainihin kasusuwan da Malam Albani marigayi Allah ya gafarta mishi akan Ashura, waɗanda ya tattauna mas'aloli masu muhimmanci kwarai da suke da alaka da ainihin waɗannan ibadoji na Ashura, da raddi akan ƴan bid'a na ɓangarori da dama waɗanda suke da bid'o'in da suke a Ashura, sawa'un ƴan Shi'a ne ko ko nasi ba ne, Allah ya tsare mu daga su gaba ɗaya. Wa yuhaqqiqu dhalika ma rawahu at-Tirmidhi an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala amara Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama bi sawmi yawmi Ashura al-ashir min al-Muharram. Manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama yayi umarni da yin azumin ranan Ashura wanda shine 10 ga wata. Qala at-Tirmidhi hadithun hasanun sahihun. Wa rawa Sa'idun fi sunanihi an Hushaym an Ibn Abi Layla an Dawud ibn Ali an abihi an jaddihi an Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama sumu yawma Ashura. Manzo Allah yace ku dinga yin azumin Ashura, wa khaliful yahuda ku dinga saba wa yahudawa, sumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu, sai ku yi azumin rana daya kafin ko rana daya bayan shi. Wa rawahu Ahmad wa labduhu sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman. Wannan hadisi da'ifi ne jama'a, kai tsaye ga raunin shi nan karara kana gani, don wancan Ibnu Abi Layla Abdurrahman Muhammad dan Abdurrahman dan gidan Abu Layla, wannan mutumi ne mai rauni wanda wannan abin da ya kara to munkari ne, domin kari ne da ya saba ma abin da fiqat suka ruwaito. Wali hadha nassa Ahmadu ala mithli ma rawahu Ibnu Abbas wa aftabi. Da haka aka samu Imamu Ahmad ya faɗi magana karara, ya kuma yi fatawa da irin abinda Ibnu Abbas aka ruwaito daga gare shi. Fa qala fi riwayatil Akhram ana azhabu fi Ashura an yusama yawm at-tasi'i wal ashiri. Yace ni a gani na mazhabi na game da Ashura, inji Imamu Ahmad dan Hanbali Allah ya gafarta mishi, shine ayi azumin 9 da 10 ga wata. Li hadisi Ibnu Abbas sumu at-tasi'a wal ashira, yace saboda hadisin Abdullah dan Abbas wanda al-Imam ainihin Abdurrazzaq as-San'ani ya fitar a cikin musannaf dinsa cewa ku yi azumin 9 da 10 ga wata. Wa qala harbun al-Kirmani shi ma ya ruwaito daga Imam Ahmad, sa'altu Ahmada an sawmi yawmi Ashura fa qala yasumu at-tasi'a wal ashira, yace za yi azumin 9 da 10 ga wata. Wa qala fi riwayat al-Maymuni wa Abi al-Harith min man arada an yasuma Ashura sama at-tasi'a wal ashira, a cikin riwayan al-Maymuni shine Abdul Malik dan Abdul Hamid al-Maymuni kenan, da shi da ainihin wato Abu al-Harith wanda shine Abu al-Harith as-Salih as-Sa'id, dukkanin su masu riwaya ne daga Imam Ahmad sarwayto masail dinsa, suka ce man Imam Ahmad ya ce wanda yake so ya azumin Ashura sama at-tasi'a wal ashira zai azumin 9 da 10 ga wata ne, illa an tashkila ash-shuhur fa yasuma 3 ayyam, sai in an samu rikicewar lissafin wata an rasa yau 9 ne ko 10 to yayi azumin kwanaki 3. Ibnu Sirina ya kulu bidalika, sai ce Ibnu Sirina ne ya bada fatawa da ainihin wannan zancen. Wa qala ba'du ashabina innal afdala sawma at-tasi' wal ashir, wasu kuma daga cikin malamanmu inji Ibn Taymiya suka ce idan babu laifi wato abin da ya falala amin shine ayi azumin 9 da 10 ga wata. Wa in iktasara ala al-ashiri lam yukra, amma idan mutum ya takaita akan na 10 ba abin kyama bane. Waccan maganar da ya kawo magana ce wadda take da ainihin dungu, cewa idan wata ya rikici shine idan mutum bai san lissafi ba kenan, ko ana tunanin yau ne ko jiya ne ko ko yaya, da aka sai yau din da jiyan da washegarin wannan yau din, ma'ana ya zama dai yayi kokarin covering. To amma wannan za a dauki wannan magana ne inda babu maganganu ingantattu waɗanda suke tabbatar da aikin safin wata, cewa wata an ba gan shi ba babu wani rikici, sai a dauka yayi tamam ya cika 30 sai a lissafa shi gobe cewa daya ga wata, ma'ana yau 29 ga wata sai ba mu ga wata ba, to shikenan gobe sai mu ce 30. Jibu shikenan ya zama daya ga wata. Bayan kwana 9 to yanzu an shiga 9 ga watan Muharram kenan. Ma'ana za a lissafa Zulhijja da irin lissafin da ake wa kowane wata. Da haka babu wannan iskalin insha Allahu a aikace. Da sai mallaka yake cewa wa muqtada kalami Ahmada annahu yukrahu liqtisaru alal ashiri. Abinda wannan zance na Imam Ahmad yake hukuntawa shine akwai karhanci, ana kyamatar da takaituwa ga yin azumin goma kadai ga watan Ashura. Li'annahu su'ila anhu fa afta bi sawmil yawmaini, saboda an tambaye shi game da Ashura sai bada fatawa cewa azumin kwana biyun ake. Wa amara bi zalika, kuma ya umarni da haka. Waja'ala hadha huwa sunnah liman arada sawma Ashura, kuma ya sanya cewa wannan shine sunna ga duk wanda yake sanyin azumin Ashura. Wattaba'a fi zalika hadith ibn Abbas, kuma ya ba hadisin Abdullahi dan Abbas dangane da haka. Ibn Abbas kana yakrahu ifrad al-ashiri ala ma huwa mashhurun anhu. Ibn Abbas kuma dama ya kasance yana kyamatar da takaituwa akan azumin goma ga wata din kawai, kamar yadda ya shahara an ruwaito daga gare shi. Wa mimma yuwaddihu zalika anna kulla ma jaa min at-tashabbuh bihim, yace daga cikin abin da ke kara fito da wannan zance fili, cewa duk abin da yazo dangane da kama da Yahudawa, innama kana fi sadaril hijra, wannan ya faru ne a farkon hijira kadai. Thumma nusikha zalika, sannan aka zo aka ainihin thumma nusikha, sannan aka goge wannan hukuncin. Zalika annal yahuda idzaka, domin a farkon hijira su Yahudi sun kasance kanu la yatamayyazuna anil muslimina, sun kasance ba sa kokarin bambance kansu da musulmai. La fi shu'urin, ba sa bambantuwa da musulmai a cikin irin tunaninsu. Wala fi libasin, ba sa bambantuwa da musulmai a cikin sutararsu. Wala bi alamatin, ba su da wani tambari kuma da yake bambanta su da musulmai. Wala gairi ha, ko wani abu daban. A farkon hijira da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira farko-farkon al'amari, sun yi kamar sun yi alliance da musulmai, kusan komai nasu iri ɗaya da musulmai, duk da ba su shiga addinin ba, amma suna taima kafirai gori akan cewa ga irin addinin mu nan. Ko daga sai zaman ragowan abubuwan da suke da shi na shari'arsu na sutura da ainihin kamannin da ya kamata a ga mutumin da ke bin addinin sama da shi, shine suna barin gemu, suna dangane tufafinsu, suna yin wasu ranaku na bukukuwa, suna ambatan annabawa, suna kafa hujja da ayoyin at-taura, suna yin azumi, suna yin zikiri, suna yanka na qurba da makamantan abubuwa ire-iren waɗannan, suna ganin sun fi Aws da Khazraj kusanci zuwa ga musulmai, sun fi sauran kafiran Makka kusanci zuwa ga musulmai. Haka farkon al'amari yake. Don haka a lokacin ne sai zaman musulmai ba a umurce su da su saba musu ba, domin a lokacin babu wannan maslahar. Ana tunanin kamar hakan zai ba da dama su ga lalle wannan shine addinin da iyayensu da annabawansu suka yi ta musu bishara akan zuwan shi, sai su yi imani. Daga baya da ta bayyana cewa sun riga sun kafirce baƙin ciki da hasada, ba za ta bar su yi imani ba, to sai Allah ya kawo ainihin sabuwar doka akan lalle a saba musu. Akwai nasoshi da dama da suka bar suka tabbatar da waɗannan maganganun, da kuma nuni akan cewa kadai sun ki imani ne saboda tsabar baƙin ciki da hasada. Allah ya tsare mu da hasada da baƙin ciki. Thumma innahu sabata ba'da zalika fil kitabi was sunnati wal ijma', sannan daga baya yazo ya tabbata a cikin alqur'ani da sunna da ijma'in malaman musulunci. Allazi kamula zuhuruhu fi zamani Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, wanda wannan ijma'i ya tabbata ya bayyana a cike tun zamanin Umar dan Khattab, Allah ya kara masa yadda. Ma shara'ahu Allahu min mukhalafati al-kafirina, ya tabbata Allah ya shar'anta, manzon Allah ya sunnanta, malamai sun yi ijma'i, malaman sahabbai akan saba wa kafirai. Wa mufaraqatuhum fi shi'ari wal hadi, da bambantuwa da su a cikin ainihin ash-shi'ar, a cikin tambari da alamun addini, da kuma cikin shari'a da tafarkin rayuwa. Malam yace wa sababu zalika, dalilin haka shine annal mukhalafata lahum, لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد سابا مسد زائي توباتا يوى سيسند الدين يأوككا الدين يبينا كمر إدان أي جهادي وإلزامهم بالجزية تكما لوكا چند زاء ترسا ساموس سبيا حراجي نزمان دسكي أقرى شامس المي والصغار الترسا ساموس أكسك أن تدس فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفا يتشي يا إندي كسان شام مسلمي أفركم الأمر المسلم تندق مكة تكما فركم زوا مدينة مسلمي سوني ما سروني لم تشرع المخالفة له dan haka ba a shar'anta saba wa kafirai ba falamma kamulad dinu wa zahara wa ala shuri'a bidzalika yayin da addini ya cika ya daukaka ya ainihin bayyana sai aka shar'anta wa musulmai su saba wa yahudawa wa misl dhalika al-yaw yace to haka ma a yau da muke magana ibn timiya na magana shekara 700 da suka shudi law anna al-muslima bidari harbi da a ce musulmi zai samu kansa a wani kasar kafirai kafiran yaki au dare kufrin gairi harbin ko kasar kafirci amma wanda ba a yaki da su ana zaman lafiya da su lam yakum ma'muran bil mukhalafati lahum fil hadiy adh-dhahir musulmi zai samu kansa irin wannan wurin to ba a umurce shi anan cewa sai ya saba wa kafirai a cikin tafarki mabayyari ba a cikin shigarsa da abubuwan da yake yi ba lima alaihi fi zalika min ad-darar saboda abin da ke cikin haka na cutarwa da ya samu kansa a ciki bal yace kai ba ma haka ba qad yustahabbu lirrajuli aw yajibu alaihi an yusharikahum ahyana ta yuma a ce ya zama mustahabbi ko kuma ma wajibi akan mutum yayi tarayya da su a cikin wasu abubuwa fi hadihim adh-dhahir a cikin tafarkin sa na abin da yake a zahiri idza kana fi dhalika maslaha diniya idan ya zama a cikin haka akwai wata maslaha ga addinin sa min da'awatihim ila ad-din kaman hakan zai bashi dama ya kira su zuwa ga addini walittila'i ala batin umurihim ko kuma ya samu daman lalleka asiran su li ikhbaril muslimina bidhalika dan ya ibayo muslimi labari game da asirin waɗannan kafirai aw dafa'i dararihim anil muslimina ko ya iya tunkuɗe cutar wasu daga barin musulmai wani hau zalika min al maqasid as saliha da ire-iren waɗannan daga cikin ainihin maqasid as shari'a manufofin shari'a wanda suke masu nagarta jama'a ku saurari wannan magana ce dunkulalliya kuma magana ce take buƙatar tafsili cewa da ba a shar'anta saba wa yahudawa bane saboda musulmai ba su da ƙarfi amma da musulunci yayi ƙarfi ya bayyana yayi izza sai aka shar'anta wannan sai ce to lazimin haka a yanzu da muke magana tun daga zamanin Ibn Taymiyyah har yanzu har zuwa tashin alkiyama a kowane zamani to musulmi in ya samu kansa garin kafirai ko kafiran amana ne ko kafiran yaki to anan ba a umurce shi da dole sai ya saba musu ba in ma takai ta kawo zai samu yanayin da zai zama mustahabbi ko wajibi ya dinga biye musu akan wasu abubuwa waɗanda suke kawai ba asalin sako bane al'adun su ne kawai dan yayi haka dan ya samu yanayin da zasu yadda da shi ya musu wazi ko ya samu yanayin da zasu amintu da shi ya ga asiran su dan ya iya leƙa wa musulmai asiran su ko ya tare wa musulmi bannan da take iya tasowa daga bangaren su to wannan magana da yi magana ne na daidai amma babu shakka mutane na iya istiglalin su a matsayin zari'a dan su wuce kuma makadi da rawa domin yanzu nan yana magana akan darura kuma darura to qaddaru bi qadariha ana gwadawa ne gurgurdan abinda za a iya biyan bukata da shi ba kawai shikenan mutun yaje kasashen kafirai sai ya shantake yayi duk abinda suke so ba alal misali shine a ce mace ta tafi kasashen kafirai sai ta ce to tunda ba su saka hijab barna biye musu a cikin tsareci niwa nima na dinga bayyana tsareci na dan na biye musu shin wannan ko zai shiga ciki bari mu ji daga ainihin malam ainihin wato Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen wannan littafin sharhi ne na Iqtida'us Siratal Mustaqim wannan mujalladi ne kwaya ɗaya haka Ibn Uthaymeen kamar yadda ya saba ya karantar littafai da dama na aqida ire-iren waɗannan to shine aka transcribing zuwa sharhi yana yan ta'liqat ne kadan kadan wasu daliban shi ne suka zauna suka yi wannan aikin kamar yadda suka saba Allah ya gafarta mushi Allah ya saka musu da alkhairi gashi yace sharhu ibtida'i siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahim al-sheikh al-islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-mutawaffa sanata 28 ba'da al-mi'ah as-sabi'ah tagammadahu Allah biwasi'i rahmatihi wa ridwanihi wa askanahu fasiha jananihi sharhu fadilati al-sheikh al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen ghafara Allah lahu wa liwalidayhi wa lilmuslimina min isdarati mu'assati al-sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen al-khayriya akwai wato kaman a ce foundation ne na ainihin NGO wanda aka kafa dan ayyukan shi sune suka buga wannan littafi suke yada shi gashi inda ya kawo wannan gaba jama'a yayi wani sharhi mai ban sha'awa kwarai shine nake so na karanta mana daga shafi na 305 a inda yace hadhihi aljumlatu yanbaghi an yuta'ammala an tuta'ammala wannan zance yana da matukar muhimmanci a tsaya a natsu game da shi fa shekhu rahimahullahu yace ibnu taymiya Allah ya gafarta mushi yara annal mukhalaf anna mukharafatal kuffari idza kana almuslimuna aizza yana ganin cewa sabawa kafirai tana yuwa ne idan musulmai suna da izza fa innal kuffara ai wannan yanayin su kafirai yulzamuna bi mukhalafatihim za a tirsasa musu a ce dole su sabawa musulmai wayu tamayyazuna anhum za a bambance kafirai daga musulmai wala yahummuhum amruhum babu wani al'amarin musulmai da zai shafi kafirai amma idza kanu du'afa to amma idan musulmai suna cikin rauni fa innahu la haraja alaihim an yuwafiqul kuffara fil hadith zahir yace anan babu laifi akan musulmai idan sun dace da kafirai akan shari'a ta zahiri ya'ani masalan abinda yake nufi idza kunta fi dari kufrin idan kana kasar kafirai wala bista mithla libasihim kasa irin suturar su lamma laysa mimma laysa haraman bi aini wanda yake ba haramun bane tsura haramun kal hariri wa shibihi banda al harin da irin sa kawai a ce kaje ingila kaje karatu ko jamus ko makamancin kasashe irin wannan ko america ne kun ka dinga sa kayan musulmai kai ma sai dinga irin shigar da suke kasa suit kasa tie kama tsaye ka saki wandanka ya rufe jikin bayan kafarka yadda suke idin nan kai ma kana tafiya kana takama irin ta su to ina hukuncin wannan yace fala haraja alayka yace to babu laifi akan wannan li annal mushabahata huna min ajli dha'fi wa adamil muqawama saboda nan kana kama da su ne saboda kana da rauni kuma ba za ka iya wato gwagwarmaya da su ba bal yaqul ash-shaykh rahimahullah ibn taymiyah yace Allah ya gafarta mushi rubama yajibu alaina an nusharikahum wani lokaci zai zama wajibi akan mu ma sai mun yi tarayya da su fil hadith zahir a cikin shari'ar zahiri idza kana fi dhalika maslahatun aw da'watun ila al-islam idan wannan zai zama akwai maslaha ko yanayin da zaka kira zuwa ga musulunci wanzur ila qawlihi yace tsaya ka kalli magana shi da yace law annal muslima bi dari harbin aw dari kufrin ghairi harbin lam yakun ma'muran bil mukhalafati lahum fil hadith zahiri lima alayhi fi dhalika min ad-darar fa hal naqulu to yanzu wannan zai ba mu dama mu ce inna mimma yusri ila fi'li ma yuhramu kal mar'ati masalan fi biladil kufri shin wannan zai ba mu ce daga cikin abinda za a iya bibiya har a halasta daga cikin abinda da can haramun ne ga mutumin da ke kasar kafirai kamar a ce mace a kasar kafirai hal naqulu yajuzu laha an takshifa wajaha shin za mu ce mace ta cire niqabin ta bude fuskar ta dan tana kasar kafirai li annaha yalhaqu haddarar wal adha saboda in ta rufe fuskar ta za ta samu kanta a cikin cutarwa da wulakantarwa yana fadan wannan ne bisa fatawar su ta malaman kasar makka cewa fuska al'aura ce wanda wannan kuma wata mas'ala ce daban mai zaman kanta wanda ta hakikin tana cikin wasu littafai waɗanda ba irin waɗannan ba za a iya koma kamar littafin جلباب المرأة المسلمة نمالم محمد ناسن دير الباني يأتي حقيقة مسألة تبت دتشوا باب أينهم واتو هجة صحيحية أكن تشوا رفا فسكا دهنائي واجبيني إنما كوي أتي مستحبيني حكما أبني ده أكي نقوالي تروا أما ود تبودي فسكا تا باب أينهم حرمتي والله تعالى أعلم وأولى بالعلم أو نقولا كوكما متشي إن هذه معصية shin zamu ce ta bude fuskar ta ne ko ko zamu ce tayi sako wala yajidu lil insani an yudahina fiha kuma sako ne wanda bai halasta mutum yayi wasa da shi ba yace hiya mahallu nazarin fil waqi gaji fatawa ta malamai na gaskiya jama'a yace wuri ne da za a tsaya ai duba game da ina ta samu kanta a wani yanayi ne ba wai kai dan kaje kasar turawa sai ka ci gaba da sakot ka ci gaba da aske gemu ka ci gaba da duk abin da suke yi na fetsara da ta'addanci a cikin abubuwan da suke zahiri ne kadai ba shari'a ta hana kai tsaye ba ma'ana dama maganar ka sha giya ba ta taso ba maganar kai ainihin wato hulɗa da mata waɗanda suke ajnabai irin hulɗar da suke na gaisawa da kuma babu shamaki tsakankanin maza da mata wannan ba ta taso ba dan dama wannan shari'a ta hana categorically amma sutura an hana ne saboda shi'ar din su ne irin yaransu da irin gaisuwarsu an hana ne saboda shi'ar din su ne ko babu wani abu na asalin haramun a ciki kai tsaye sai wannan shi'ariya din to su ne ake magana shin mace ta bude fuskar ta tace saboda larura ko ko za ta rufe fuskar ta ba za ta yi compromising ba yace a za a kalli yanayin wuri ne halil muslimuna aqwiya'un fi hadhal balad shin musulmai suna da karfi a wannan garin ko da garin kafirai ne wahal yu'rafu bid demokratiya indahum kuma wai a wannan garin ana recognizing abin da suke ce ma demokratiya wanda kowa wai karkashin ta yana da yancin shi hal hiya sabita shin demokratiyan da gaske akai ta akwai ta bi haisu yuqal ta da za a iya cewa kullu insani yaf'alu ala shakil ya'malu ala shakilati an bar kowa yayi abin da yake dama ba ruwan kowa da shi kamar yanzu irin America jama'a America karshen gidan demokradiya kenan dai wajen yancin dan adam mace za ta iya fitowa tsirara inda take so ba wanda zai kalle ta wanda ma ya kalle ta za ta iya suyin din shi cewa ya matsa mata da kallo mace za ta iya fitowa da duk kayan duniyar nan ta daura akan ta kuma hukunciya ba wanda zai kalle ta wato duk abin da ga dama kai America babu in dai baka taka wata doka ta ƙasa ba to babu laifi to wannan su a irin mabda'in su na demokradiya ba a hana mace ta saka hijabi ba kuma in ta saka babu wanda zai ji haushin ta da haka matan suna sakawa wanda suke son sakawa har mutanen kasashen nasu wanda suka tuba ko suka musulunta ko wanda suka yi ƙaura balanta na baki galibi mutanen mu saboda dama suna so ne su je inda babu doka Allah su holy kawai kisa suke daukan wannan matsayin wani zari'a cewa in sun fita kasashen turawa wannan to kawai shikenan sai su canza ga baki daya yace fa huna naqulu anan a irin inda aka samu demokradiya irin wannan ta zamani ta halastawa kowa yin abin da yake so Musa Usaimi muna cewa la darara fi an tahtajiba anan babu cutarwa ta sa hijabinta lakin la darara fi an tahtajiba lakin idza kana al-amru bil aqs amma idan ya zama al'amarin akasin haka ne li anna al bilada takhtalifu saboda kasashe sun saba fal ana a yanzu da muke magana al biladul kabiratu raqiya kasashe manya wanda ake cewa sun ci gaba developed countries la yahtamuna bi hadha al amr wannan ba shine abin da ya dame su ba fal mar'atu talbasu ayya shay'in wala yahum mace na iya sa duk abin da ta ga dama ba wanda ya damu au tastatiru kulla shay'in wala yahum ko ta rufe komai na jikinta ba wanda ya damu wa fi biladin ukhra bil aqs a wasu kasashen kuma akasin haka ma'ana za a damu da shigarta yu'dhunaha aziyatan shadida za su cutar da ita cutarwa mai tsanani wa rubbama yarmunaha bin ali za a iya jifanta ma da takalma وربما يجتمع عليها أهل الصوفي والمجلات كأي جنما أنجريدا كمرورن سنتارا أكن تازم الله باري أبن أوكان هوتو من أدل أن يصوروها dan su dauki hoton ta siyada cewa ji wata shiga da wata mata ke yi fa fihi adiyatun kaseerat anan akwai cutarwa mai yawa to jama'a har anan Najeriya akwai wuraren da irin haka annan nan Kaduna an yi wasu anguwanni da a shekarun baya mace ba ta iya shiga anguwar da hijabi kaman Kabala ni na san lokacin da Kabala mace ba ta iya shiga anguwar da hijabi haka an yi wasu wurare waɗanda ba waɗannan ba waɗanda ba a iya sanin me zai biyo baya idan wani mai siffa irin ta kusare ina mai gemu da dagaggen wando ya buta wajen wata ma anguwar musulmai ce kamar inda yan dariƙa suke da galaba a irin Kano da makamantansu an yi wurare irin haka hannun cikin dare mako eh akwai anguwa da mutum zai ba ta wucewa ka gani ko annan cikin dariya akwai makarantar da na sani wanda saboda bala'in kin hijabi gele suke ratayawa makaranta hada qur'ani ce fa amma in aka yi uniform ba za a dinke zama kamar hijabi irin nan izala ba sai a bar shi kamar gele sai a rataya a nade yadda matan bariki suke saboda tsabakin sunna tsabakin sunna ne wannan jama'a tsabar jafa'i ne Allah ya tsare mu da jafa'i a takeice jama'a kenan kun ga wannan fata wanda yake bayarwa anan shine cewa dole a lura da yanayi ina ne akwai cutarwa to in ya kama mutun zai shiga wajen to ya san irin shigar da zai ina ne babu cutarwa to kar ya canza komai daga yanayin sa wannan fa idan ta kama kenan sai ce fa hadhihi alqita'atu min hadhal kitabi yajibu ala talibil ilmi an yata'ammalaha wannan wurin da muka karanta a littafin nan wajibi ne dalibi ya tsaya na tsugama da shi wayan dura ma ya qau فيه كثير من المسلمين من الحرج الشديد في غير البلاد الإسلامية ko mutun ya tsaya ya kalli abin da musulmai suke samun kansa a cikin shi na kunci a garuruwan da ba na musulmai ba wal muslimuna fiha muttahiduna musulmai ana cutar da su ana ainihin ittihad ana kama su ana zalunta su wala budda lahum min al baqa kuma dole su tabbata a kasashen irin kasashen China yanzu a Tibet da makamantan su cikin kasashen India kasar su ne inda suka taso kenan su da iyayensu da kakanninsu a irin kasashen mu nan irin Taraba irin Plateau da ire-iren su kasashe ne da kafirai suke da galaba a ciki kuma akwai musulmai kuma dole za su ci gaba da rayuwa a wajen dan ba zai yi su tashi ba su ma kasar su ce ya za su yi a irin wannan wuraren sai ya ce wala a'ani bidhalika man yatamakkanu min an yarji'a ila baladi wa yaisha fiha yace amma ni bana nufin bana bada wannan fatawar ga mutumin da zai iya komawa kasar su ya rayu cikin aminci dan Najeriya ko dan Saudiya ko dan Kuwait ya tashi ya koma kasar Italiya da zama ya cutar da addinin shi da rayuwarsa da tarbiyyar ƴaƴan shi da tarbiyyar tunaninsa to wannan ba shi ake ba wannan fatawar ba ya dawo kasar sa ya rayu cikin aminci hadha naqulu lahu Usaimin yace wannan muna cewa da shine ud ila baladika dawo garinku wa ish fiha aishatan hamida karayi rayuwa ta godiya Allah cikin yancinka dan arewan musulmi ya koma cikin wata ƙasa ta kafirai a can cikin wani ƙauye cikin Irugu ko Umahiya ko makamantan su yaje ya zo na cikin kafirai su ta cutar da shi to da shi ake wannan magana ud ila baladika wa ish fiha aishatan hamida dawo ƙasar ku ta musulmai karayi cikin yancinka amma wanda garin su ne ko kasar su ne ko can aka haife shi ko wani larura ta kai shi aiki can na gwamnati ko na damara ko makamanta haka ya samu kanshi a cikin kunci da bukatuwa sai yayi to sai ya kokari ya hukunce hukunce gurgurdan yadda zai ainihin tsira lil baqa'i din inda zai samu cutarwa babu laifi dan ya canza wani abu a shiga shi ta zahiri inda ko babu wannan larura to babu bukatar sai yayi haka walakin yujadu unasu yace amma akwai wasu mutane la yastati'una an yarji'u ila baladihim ila baladihim ba za su iya dawowa kasashen su ba wala taqbaluhumul biladul islamiyya kasashen musulmi ba za su anshe su ba nazaran lil qawaninil ma'rufati bainad duwal idan ka kalli ka'idojin da aka sani game da kasashe kasar Saudiya yanzu ita ce kasar musulunci misali ba ta yadda cewa duk wani musulmi dake wata kasa in ya ji wahala ya taho ba sai a ce ba dan kasa bane shi, ba Saudi bane, ba shi da fasfo, ba shi da ikama. Kaga waɗannan kaidojin sun zama arkala, ba za su bari a zauna lafiya tsakankanin kasashe ba. Haka baka isa ma ka sa baki akan abin da ke faruwa ga wasu mutane a wata kasa ba, sai a ce ba kasar ku bace. Shine yace karkashin kaidojin da aka sani tsakankanin kasashe, fa yajibu ala tullabil ilmi an yum'inu an-nazar fi hadhihi al-jumla wa yataharru fiha ad-diqqata wa yatadarbaruha. Yace wajibi ne ga daliban ilimi su tsaya su nakalci wannan wurin, su bi a hankali su gane ya ya kamata su mu'amalanci wannan abu, kar su fada cikin kuskure, su fada cikin ainihin fitina. Almuhimu jama'a, idan mutum ya samu kansa a kasashen kafirai a lokacin da ko a yanayin da musulunci bai da karfi, to anan shine mai fatawar kanshi. Amma yaji tsoron Allah ya ba kanshi fatawar da babu san rai a ciki, menene abin da zai yi tsira, ko meye abin da zai yi samu daman yada musulunci, ko ya samu daman leko musulmai wani sirri a cikin abin da yake shari'a ta zahiri wanda asali ba haram bane. Babu laifi, malamai sun bada fatawa akan wannan, amma wannan bai halasta mishi ya wuce makaɗi da rawa, ko kuma in ya tashi dawo kasashen musulmai sai ya dawo da waɗannan al'adun, sai a ganshi yana yin waɗannan al'adun. Wani daga zuwa Ingila nan in ya tashi dawowa kawai sai a ganshi da irin shigan mutanen Ingila ya zo kasashen nan. Akwai wani malami a kasar nan jama'a da yaje karatu kasar Ingila, malamin addini ne, yaje karatu kasar Ingila, kuma a can ma ya samu tagomashi da daraja kasancewar shi masanin addini, ya shiga cikin harkar kungiyoyin addini. Wata rana sai wani kuskure ya tashi dawowa kawai, sai aka same shi a airport da kaya irin na turawa, shikenan fa gari ya dauɗe mai cewa malam ya lalace, malam ya iskance, malam bai kyauta ba. Kuma wai sai ya taraddi cewa wai shi ya je can kasashen ya ga manyan malamai da aka suke shiga. Kaga wannan kokarin kare kai ne, mai kun ya karbi kuskuren shi cewa eh gaskiya saboda Allah wannan bai dace ba, ko kuma ya faɗi larurar da ta saka ya faru, ta yiwu a airport ya sai wannan, ta yiwu ya shigo jirgi can da sanyi, saboda kasashe ne masu matukar sanyi ba irin namu na nan ba, ta yiwu an sace mishi kayan shi ne, ta yiwu kaza ya nemi uzurin da zai bayar, amma dai wannan kuskure ne, dan yanzu ka dawo inda kake da izzarka, addini yake da izzarsa, daka ba daidai bane ka dawo cikin musulmai kana yin ire-iren waɗannan al'adun, ba daidai bane ka ɗauko su ka taho da su wai ka waye, ba wayewa bane, komawa baya ne jama'a. Kamar da muka ambata a baya, muna ƙara ambata kuma cewa shi kwaikwayo, in kana kwaikwayon wani, alama ne akan ka ga cewa shi ya fi ka, al'ada shi tafi al'adarka, tsarin rayuwarsa da tafarkinsa da tunaninsa ya fi naka kenan. To yanzu wannan kana hukunta cewa wannan abin ya fi na musulunci kyau kenan, al'adunsa sun fi na musulunci kyau, al'adunsa sun fi na irin al'adarka kyau. Shi wannan malami ya sai dinga cewa yana so sai an gaya mishi ina ne babban riga da rawani su zo suka zo a cikin addini cewa rigar musulmai ne, ina ne aka ce in baka saka shakwara da jamfa aka yi maka aiki aska bakwai ba kai ba shiga musulmai kake ba. Yayi tun kawo maganganu waɗanda suke daga ciki, ka san kokarin kare kai tsakanin da Allah jama'a, ba daidai bane ire-iren wannan. Kamar yadda muka ji daga Usaimin, in ma fa babu bukata, ba ka dalilin da zaka ce sai ka je America ko Ingila ko Jamus ko makamantan kasashen da suke na kafirai ne, kafirci ke da saula a wajen, ba ka da dalilin da zaka ce sai ka je haka nan kawai. Mun karanta a bayan magana dangane da hukuncin yawon bude ido, siyaha kawai mutum ya cika akwatin shi da kaya ya je yanki tikiti ya nemi visa, kawai ya tafi kallon duniya, kawai ya tafi kallon garuruwa, wannan baya ciga addinin musulunci, mun karanta a baya. Amma kuma haka mutanen mu suke yanzu, duk wanda ya samu kuɗi Allah yake je wata ƙasa, kawai ya je ya je kallo, kawai yana yawo da kyamara, kawai yana ɗauke-ɗauken hotuna yana mannawa a Facebook. Kuma wai yanzu abin har sai zama yayi har ga malamai, wai malamin addinin Allah fa idan ya je wani taro ko ya je wani waje, kawai sai kaga minti 15, duk minti 15 sai yayi updating account din shi, yana selfie, yana ɗaukan hoton kanshi, wanda ma su kan tura sun ce ma wannan yana daga cikin mazahir na hauka ta zamani. Wata sabuwa hauka ce ta zo, mutane su dinga ɗaukan kansu hoto da kyamarorin da ke jikin wayoyinsu. Yanzu wata sanda ake, wata selfie stick ko, wanda za ta dinga, za ka dinga setawa haka, yanzu kowa ya zama photographer. Mutane sun mamanta hukuncin hoto game da cewa haramun ne,
malamai fa jama'a masu wa'azi da ka bude account din su ko sai ga babu komai a cikin lahotunan su gashi can a wannan wuri a bakin wani dutse kofa wani shago wurin kusa da wani gidan cin abinci kusa da wani inda yake aje tsofin gawawaki da kayan mutanen da ko ya je taro da wani shugaban wata kasa ko babban malami duk wannan jama'a wallahi ba tunani ne irin na Ahlus Sunna ba tunani ne dakhil da ya shigo mutane to abin takeici a ce malamai ne kuma suke da ma jahilai ne suke sai a ce da masu jahilai ba su da wata matsala tunda ba su san addini ba ba su san tsarin rayuwa da shari'ar Allah ba amma duk mutumin da za a ce malami ne kuma yana haka ko dalibin ilimi ne ya nuna bai fahimci ma inda da a wasu salafiya ko suna ta sa gaba ba ubangiji Allah ya tsare mu a takaicen takaitawa jama'a babu ainihin wato a hukunci da za a bayar kai tsaye game da wannan mas'alar amma kowa zai ba kanshi fatawa ne gwargwadon inda ya samu kanshi a yanayin da ya samu kanshi a lokacin da ya samu kanshi amma ya ji tsoron Allah ya bada ainihin wato fatawar da zai ba kanshi bisa abin da yake ma'arufin fi shari'atillah za mu saurara anan saboda ƙurewar lokaci sai Allah ya kai mu mako mai zuwa insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah